Haka
mai wuya.
Dale Mali da Burkina Faso da Gini sun yi juyin mulki, ba a far musu ba, ba a ce musu komai ba. Yanzu a dawo ma Niger, ina ganin shi ma ba kima ba ne.
Bazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanar, kuma tun a kan faɗan tsaron ne
ba a cewa wai mutum da ƙasar shi, amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai ƴanci, ka zo kuma wata ƙasa mai ƴanci ka ce wai ka sa musu, ka yi musu barazana, ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza. Wannan ina ganin ba sojojin Niger ba za su ɗauke shi ba.
To jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Har yanzu ba ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙungiyoyi irin su uku da suka cika alƙawarin da suka ɗauka dangane da juyin mulkin da aka yi a Niger. Kaga dai ita gwamnatin mulkin sojan da ta yi wannan juyin mulki ɗin, har yanzu ba wani mataki da ta ɗauka dangane da jakadan Faransa da ta ce bar ƙasar ya ƙi. Sannan shi jakadan bai bar ofishin jakadancinsa ba, yana nan cikin Faransa. Ita ma Faransa da abin da ya shafa ba ta yi komai ba akan haka. Haka zalika ECOWAS da ta ce za ta ɗauki matakai, ba matakin da ta ɗauka har yanzu illa rufe kan iyakokin ƙasashe da sauransu. To duk da cewa hakan tana faruwa, akwai rahotannin da ake samu na cewa ita Faransa ta girke sojoji da jiragen yaƙi da sauransu a wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita Niger, kamar yadda kakakin gwamnatin mulkin sojan Niger ɗin da kansa ya faɗa a rahoton da wakilin Musulun Mumuni Barma ya aiko mana.
A sanarwar da majalisar CNSP ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren Asabar 9 ga watan Satumba, wacce kakakinta Colonel Major Abdulrahman Ahmadu ya gabatar, ta ce daga ranar 1 ga watan na Satumba, wasu jirage biyu na jigilar sojan Faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a Cote d'Ivoire da zumar ƙarfafa matakin da ta sa gaba. Sannan an girke wasu jirage masu saukar angulu da motocin soja masu sulke akalla 40 a garuruwan Kandi da Malanville na jamhuriyar Benin. Sai kuma a ranar 7 ga watan Satumba, wani jirgin sojan ruwan Faransa ya isa Cotonou dauke da dakaru da kayan aiki. Haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaki sun yi ta kai da kawo akalla sau 100 a kasashen Senegal, Cote d'Ivoire da Benin, inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su.
A gaishe ka su ne. To ba da bayan haka, har yanzu matakan tsawwalawa da matsin lamba da wasu hukumomin ECOWAS suka ɗauka na rufe kan iyakoki suna ci gaba da azabtar da mutanen da abin ya shafa, wato mutanen ƙauyuka da garuruwan da ke kan iyakokin da ke da makwabtaka da Niger ɗin, inda abubuwa suke ƙaranci ko kuma suke mummunan tsada. To a shirin yau, wanda shi ne na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki, muna kawo muku dangane da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi ran 26 ga watan Yuli a can Yamai. Yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da tasirin wannan juyin mulki ɗin akan ita Niger, Afirka da kuma ƙasashen duniya. Sannan kuma za mu taɓa maganan masu cewa shi shugaban ECOWAS ɗin, wanda kuma shi ne shugaban Najeriya, Bola Tinubu, bai san komai ba game da alaƙar Najeriya musamman ta arewa da ita jamhuriyar Niger ɗin. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sake haɗa ku da su baƙin namu, wato Shabu Mangadi, sanannen ɗan jarida a Najeriya, da kuma Zakari Jibrin, mai sharhi a kan harkokin ƙasashen namu na Afirka. Kuma magana za ta faro daga gida ne kan rawar da malamai da ƙungiyoyi na yanki-yanki suke takawa a cikin irin wannan rikici. To malamai, bismillah.
Kar ka ɗauki wata ƙungiya ta malamai, wata ƙungiya ta dattijan arewa, a'a, mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari. Amma maganar ɗan arewa kuma ka ajiye ta a layi, domin wannan bala'i inda a kudi ne ƙasashen Yarbawan da ake magana, da yanzu an zo ƙarshe, kuma ba za a haɗa baki da su, a zo a yi ta'addanci, a kashe su, a zauna da su, a yi a cinye kuɗi, a karɓi kuɗi don ta'addanci ba. Za su yi kasuwanci kowane iri, amma a ɗauki mutum a yi wannan ta'addancin a kafa sansani, wallahi ba zai yi ba. Don haka nan maganar yarbanci ko bangalar shugaban ƙasa bayan rabe ne shi ya kawo za a cutar da arewa, wannan ba da ita. Ana maganar ECOWAS ne, ana maganar jamhuriyar Afirka ne, waɗanda suke muke ƙoƙari mu ga cewar mulki irin na demokaraɗiyya ya ɗore, wanda zai amfane mai amfani 'ya'yanmu, ya amfani jikokinmu, kuma ya taimaki ƙasa. Ƙawance da Faransa ko ƙawance da Rusha ba zai fitar da mutanen Nijar ba. illa su tabbatar sun yi aiki wanda zai taimaki ahelin Niger, wanda zai taimaki Niger, wanda zai ba Niger mafita, wanda ƴaƴan Niger za su samu zama lafiya. Wannan insecurity da muke fama da shi wanda ya faru a Libya, me ya kawo makaman da ake amfani da su a yi ta'addancin suke fitowa daga Libya? Irin mulki ne. Sannan waɗannan ƙasashen me ya kawo shugaban ƙasashen shekara goma yana kan mulki? Irin mulki ne. Me ya kawo wanda zai shekara 20 da wani abu a kan mulki? Irin mulki ne. Don haka soja tsaro ne a kansa, alhakin tsaro a kansa yake, kuma amanar tsaro a kansa yake. Sojoji kuma da suka yi juyin mulki a Niger sun ci amanar Niger ne, domin su ne haƙƙin tsaro yake wuyansu, kuma su suka kasa ba da tsaron, sannan kuma su suka kama farar hula da zai ba su umarnin a yi tsaron. Ai, duk matakan da suka faru suka faru. Shi Vazon ya yi sakaci, ya yi yarda da wanda ya yaudare shi, kuma ya ci amanarsa, kuma don akan faɗan tsaron ne ya jawo wannan duk wannan kataɓurzar ai akan kwamal ɗin tsaron. Don haka Niger tana cikin halin la ilaha illallah, babu magani illa Najeriya ECOWAS ta yi iyayenta ta ƙwato ƴan Niger haƙƙinsu, ta fito da su daga wannan ƙangin bauta, ta ƴanta su, ta mai da su al'umma waɗanda za a yi mulki irin na al'umma.
Yawwa, to shikenan, bari mu zo matsaya ta ƙarshe. Shu'aib Mungadi, faɗa mana, to in haka ne da wannan sulhun, shin yaya za a yi a warware wannan al'amari in an zo? Wani irin sulhu za a yi da su waɗannan sojoji na jamhuriyar Nijar?
Wato, duk duniya babu inda aka kammala ko aka ƙare tashin hankali da yaƙi. Ko yaƙin aka yi sai ƙarshen da sai an dawo an yi sulhu. Saboda haka gari ma a tsaya a yi sulhun nan gaba ɗaya ya fi. Idan yana cewa sojojin Najeriya sun ci amanar Najeriya, sun kasa daƙile ta'addanci a Najeriya, wanda ya ci amanar ƙasar shi ya kasa daƙile ta'addanci a ƙasar shi, shine zaka tura wata ƙasa ba wata nufi zai je ba. Waɗannan sojojin da kake cewa sun ci amanar Najeriya sun kasa daƙile ta'addanci, su ne har ila yau ake so su je wata ƙasa su daƙile juyin mulki. Saboda haka ni ina ganin ba dabara ba ce cewa a je a yi yaƙi. Wannan zai sanya rayukan mutanen da ke hannun waɗannan sojoji cikin haɗari. Bazum yana hannunsu. Ministocin Bazum akwai waɗansu da a hannun waɗannan sojoji. Idan ka kai musu hari, sun riga sun san in ka kama su da rai kashe su za ka yi. In ka kama su da rai ba mutuwa za su yi. Saboda haka ba za su yarda a kai musu hari yadda za su shiga cikin su mutu ko a kai su gidan yari ba. Abinda ake tsoro kada a je gurin kai musu hari, wato a taɓa rayuka ko lafiyar waɗannan mutanen da ke hannunsu. Saboda haka kuma sa'annan wannan abun ba zai bar ba alheri ba ne ga jihohin da ke makotaka da Nijar, ba alheri ba ne ga ƙasar Nijar. A dai tattauna a yi sulhu shi ne mafi ma'ana, kuma shi ne aka fi yarda da shi a duk duniya. Duk inda irin wannan abin ya faru, kutwanto a yi sulhu.
Wato, Shehu Bugadi, ƙarshe zai yi wuya in an yi sulhun nan a ce sojojin sun sauka kawai salon alun sun ba da mulkin nan, watakila sai dai a ce su
ba sauka za su yi salon alun ba Nasiru. Abinda zai faru, za su sa wa'adi. Idan aka zauna aka tattauna da su, za su sa wa'adi cewa na zuwa lokaci kaza za su kawo su, za su mai da mulki ga farafunla. Kamar ciniki ne za a yi. Wato, wakilan ECOWAS za su ce ya yi yawa a bar mu lokaci kaza har a cimma yarjejeniya, ba rana guda ake yi shi ba, zama ne ake yi sosai domin a cimma matsaya. Amma ba a cewa wai mutum da ƙasar shi, amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai ƴanci, ka zo kuma wata ƙasa mai ƴanci ka ce wai ka sa musu, ka yi musu barazana, ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza. Wannan yana ganin ba sojojin Nijar ba za su ɗauke shi ba. Kuma kamar yadda kowa ya sani, ba dukkan ƴan Nijar ne suke baƙin ciki da wannan juyin mulki ba. Babu wata ƙasa ta duniya da aka yi juyin mulki aka ce mutanen ƙasar nan 100% sun maraba da juyin mulki ko kuma sun ƙi jinin juyin mulki. Wannan juyin mulki kamar shari'a ne, ba shi wa mutum biyu daɗi. Wasu sun ji daɗi, wasu ba su ji ba. Amma dai ko menene, a tsaya a yi sulhu, a maida ma Niger wutarka domin tattalin arzikinta, kuma idan ba a mayar ba ba mamaki Niger ta kai tsara a kotun duniya.
Yawa, Jibrin Zakar faɗa mana ki kuma batsayarka ta ƙarshe kan wannan al'amari, cewa ka ji abin da shi Shu'aibu Mungadi ya faɗa. Duba mana me ya kamata a yi, ma'ana tun da dai sai an yi amfani da ƙarfin soja na sa abin da shi Shu'aibu watakila bai faɗa ba, idan aka kawar da waɗannan zan iya cewa aka bar sojojin su kai mulki, to zai wuya dai ba zan ya dawo kan mulkin, don ba lalle ne a ce sai ya samu tikiti a jam'iyyar sa ta NDS ba, ko koda ya samu zaɓe sai yadda ka kaya kenan.
Abinda yake faɗa yaƙi an da faɗa tun daga farko, ba anoba ce kuma bala'i ne kuma iftila'i ne, amma abinda nake so ya fahimta duk wanda yake son sulhu idan aka tuntube shi da sulhu zai bada bahasi, zai kuma bada bayani cewa okay na yadda da abinda kuka faɗa, amma ni ma ga nawa condition din. Amma duk mutumin da aka lele shi da sulhu bai yadda an zauna da shi ba, aka tuntube shi bai yadda an zauna da shi ba, aka tura aka kira aka faɗa masa bai yadda ba, uwar da ta lele shi ta kira shi ta faɗa masa bai yadda ba, saboda haka ba shi da wani magani illa a faɗa mar yaran da yake ji. Don haka ni har yau har gobe har jibi na ɗauki a yadda za a yi a tabbatar da cewa mulkin demokaraɗiyya ya zo ya zauna a Niger da sauran ƙasashen Afirka. Kuma bayan sauran ƙasashe hudu da suka yi juyin mulki ba a bi su ba, to ya ca bamban ne da irin rukun mulkin da ita ƙungiyar ECOWAS take da shi a yau. Kada mutanen Niger su ɗauka da Najeriya suke faɗa ko Najeriya ce za ta yaƙe su, babu. Kada musulmin arewacin Najeriya su ɗauka cewar ai Bola Tinubu dan Bayelsa ne shi ne dalilin da yasa yake hassasa wannan, babu. Kada mutane kuma su ɗauka cewar da Bola Tinubu ake faɗa ko da wata kabila ta Bola Tinubu ake faɗa don hassasa wa musulmi ko da ko waɗanda ba musulmi ba. Wannan a cikin wannan maganganu da muke magana na ECOWAS babu wannan, domin waɗanda suke waɗannan kalmomi suna rura wutar rikici ne a nan cikin gida Najeriya. Ta abubuwa ne wanda aka ce za a ɗauki bindiga da ɗigo da komai a je a yaƙi Niger, ma za a yi magana ne da yaren da sojojin Niger suke ji, sojojin ECOWAS kuma suna jin wannan yaren.
Jibrin Zakar, mun gode kwarai da gaske, a nan za mu dakatar da shirin. Mun gode kwarai da gaske Shu'aibu Mungadi da wannan dama da ka bayar aka tattauna a madadin shi Madugu uban tafiya na wannan shiri na tsaka mai wuya. Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC, sai kuma ni da na jagoranci tattaunawar Nasiru Adamu Ali Kaya daga nan Abuja ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
To a gaishe ku, to kamar yadda nace wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da Shu'aibu Mungadi da Zakari Jibrin suka yi kwanaki suna bugawa da juna kan wannan al'amari na juyin mulkin da ya faru a Niger da kuma irin matakan da suka danganta a ɗauka a kan shi. Muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Al-Hikaya da ya haɗa mana wannan muhawara a can Abuja ya aiko mana ita. Ku jira mu da wani sabon batu in Allah ya kaimu rana wa ciwo. Aliyu Mustapha Sokoto ke muku ban kwana daga Washington. Assalamu alaikum.